السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يومنا 25 ga watan Jumada ula hiran maiki sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 27 ga watan 11 shekara ta 2000 24 ko wannan kofi masha Allah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من اتكم باب الجنايات وكتاب الجنايات ما لن يتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ندبو لأهل 30 دميركو an karbo shi ne daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda. Qala, yace, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tira da aminci Allah su kara tabbata gare shi, man kutila kashe niyyan ba tare da an san waye kashe shi ba, shine niyyan aka kashe shi cikin taro, amma ana taro ne ko wani wurin taro haka, aka yi wani turmutsatsi, wani ya kashe shi ba san wa ya kashe shi ba, aka zo aka same shi da wuka an kashe shi, ko aka tattake shi kaga ba san wa ya taka shi ba, kamar wurin dawafi, kamar wurin Safa da Marwa, kamar wurin jifar shaidan, dinnan mutane na mutuwa, kaga wa ya kashe shi? Aga babu wanda ya kashe, ba san wa ya kashe shi ba, to shine immiyan au rimmiyan, ko kuma duk wanda aka kashe shi ta hanyar jifa bi hajarin, aka jefe shi da dutse ya mutu. Kuna ganewa ko? Au sautin, ko kuma da bulala, aka same da bulala aka zada mashi, aka ta baya kashi da bulala, galibi bulala ba ta kashe mutum ko? Bugun dai da za a ma da bulala, ai ba wani bugu dubu ne za a yi ba, kashi ne za a baka kawai, haka ne? Bulala galibi ba ta kashewa, da tana kashewa da ta kashe mutane da yawa, da maza da yawa sun kashe matansu, da uwaye da yawa sun kashe yayansu, da malamai da yawa sun kashe almajiransu ko? Ba ta kashewa sai in an yi katari da ajali, in ma aka ce ma wurin bankashi aka kashe mutum sai ka yi mamaki, ko dai shaƙe shi ya yi da bulala, bugun mutum da bulala a ce ya mutu, ko dai shaƙe ya yi sai ka yi ta mamaki. Aw asa, ko kuma da sanda, duk wanda aka kashe shi ta hanyar jefa shi da sanda, ba bugun shi da ita ba, har jefa da ita, ka jefo mutum da sanda sai waɗi ya mutu, ka galibi shi ma ba ya kashewa ko? Ko yana yi jifa da ita ba bugu ba, ba a same ka a buga ma ba, a jefa ma ita haka ba ya kashewa, amma bugu wannan ba mamaki dan ka kashe mutum da bugu ko? Bugu da sanda, wani ana magana jifa a jefe ka da sanda, ka ga ba ka mutuwa. To duk wanda aka kashe ta waɗannan hanyoyi, fa aqluhu fa aqluhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace to diye shi shine aqluhu aqlul khata'i diya ce irin ta kisan kuskure duk wanda aka kashe ba tare da an san waye kashe shi ba cikin taron mutane dandazon mutane ya mutu to diya shi diya ce ta kuskure kuna ganewa ku diya ba ta da tsanani sosai kuma ita wannan diya to za a biyan ta kamar yanzu nan Allah ya kiyaye za mu hita cikin masallaci aka ki hakuri a tai a hankali kawai aka tai da sauri aka take wani ya mutu ba ya kashe shi kaga ba wanda ya san wanda ya kashe shi ko ba a gane suwa suka taka shi dan wani ya gani kaucewa zai wa zai biyan diya misali Allah ya kiyaye san baya wani ya ce kai maciji nan cikin masallaci ai kaga mai kin dan karalar ma abun mu mai taro mu shake shi duwa cewa za mu nan sai kare kanan cikin mu za su tsayawa a tsaya ya hada da shi akwai jarumai ko to irin haka nan haka ce mace ko kai mace zai cikin masallacin nan ai kaga hita za a yi da gudu to wurin hita haka take wani irin shi ne ake magana to diya shi manzo Allah ya ce diya ce ta kuskure to wa za a biyan diya ha baitul mali za a biyan diya baitul mali shi za a biyan diya shi kenan an gama amma wanda aka kashe ta hanyar jibar shi da duci wannan wanda ya jefe shi shi za a biya ko kuma da banka shi ya mutu da bulala wannan ma ko kuma da sanda ya jefe da sanda wannan shi ma dai kisan kuskure ne amma diya shi diya ce ta mi ta kisan kuskure ba ta kisan ganganci ba wa man kutila amdan wanda aka kashe shi kuma da gangan aka kashe shi fa huwa qawadun wannan shi yake ce makawat ma'ana shi kisasi za a rama wa za a yi wa man hala dunahu duk wanda ya shiga tsakanin shi da kisan da za a ma wanda ya kisan ganganci fa alaihi la'natullah to la'ana Allah ta tabbata gare shi duk wanda aka ce kisasi za a rama wa za a yi akan wanda ya kisan ganganci shi kuma ya tabon hanyoyi ya binan ya binan ya hana a yi wannan kisasin kuma shi yake so a yi to Allah ya tsine masa albarka. Akhrajahu Abu Dawud. Abu Dawud ne ya fitar da wannan hadisi. Wannan sai da Imam An-Nasa'i Ibn Majah da Ibn Majah bi isnadin qawiyin, da isnadi wanda yake mai ƙarfi. Zora ka hadisi yana nuna mamu wato duk wanda aka kashe da kuskure to ga irin abin da za a yi. Kuskuren kuma mun gani shine kamar a take mutum kaga ba da gangan bane yanzu kamar maka ka kashe mutum wurin aiki haji wurin dawafi ka kashe mutum to amma matsutso ne ya tai matsutso ne sai ga wani ya fadi kasa sai a take shi kaga wanda ya taka shi ba da gangan ya taka shi ba saboda baka ganin haka ho ake wurin dawafi haka ake fa mutane ga mu suke haka fa da juna haka ake ta tahiya ake ta gami to kaga duk wanda ya fadi in kace ka doka kai ma ka doko shi kai ma take kaza to kenan wannan kisa ne na kuskure ba da gangan aka yi ba kuma ba a san wanda ya ba muna ganewa ku haka nan ma wanda aka jefe shi da sanda ya mutu ko aka jefe shi da bulala ya mutu ko kuma aka jefe shi da dutse ya mutu amma duk wanda aka kashe da gangan shine ka je neman mutum ka tai wurin mutum dan ka kashe shi to in ka kashe shi ka yi kisan me ka yi kisan kuskure abin nan kisan ganganci nake son cewa ka kashe mutum da gangan kenan malamai sun ba da misalai da yawa na kisan ganganci daga ciki sun ce akwai ka bigi mutum da abin da yake da nauyi abin da yake da nauyi ka buga ma mutum shi to in ya mutu kisan kisan ganganci sunan shi kamar kamar duci babba katar duci ka buga mu mutum yana kwance ka zo ka buga mai shi kaga mutuwa zai ko marto guduma irin guduma irin tafacin tawin telam ka zo ka samu mutum ka narka mai ita kaga ga nauyi gare ta daukar ta maiki ne duk wanda kai mai irin wannan kisa da abin da yake da nauyi to ka mai kisan ganganci in an tashi ramawa zai ko kuma ka bige mutum da abin da in ka bige sai abin ya ratsa jikin shi shi ma wannan kisan kuskure ne ka kisan ganganci ne je san cewa ko kuma ka doki mutum ka jefa shi a cikin garken namomin daji inda namun daji suke kamar gidan kallo ka doki mutum kamar wasa kawai ka jefa shi ciki sai sai na ga yadda za kai ka hito to ka san ka ba zai hito ba cikin garken zakuna zaki kuna kallon shi ma yana lasar baki bare an dan tallaka ciki wata rana muna tsaye wurin shi muna kallo babban hammaye kowa sai ya wace wallahi kawai hammaye ya amma sai wata yar kara gaba ɗaya da gidan kallon da sai da dauka ba kuka ya ba kawai hammaye ya bude baki yana irin mikan nan da yake kowa sai ya tahi shi wallahi kada wani mai gemu da kudu ya zuba da mu sai kawai nan ina za mu kai kudu ya zuba da mu wannan inda hita waya kenan to ka doki abin nan ka doki mutum ka jefa ya cikin garken kurayi ko zakuna ko damusoshi dabbobin ne da suke canya abu in aka ce kai to kisan kuskure ne kai ma kashi kaza ai ko kuma ka jefa mutum cikin ruwan da zai nitsewa a ciki ba ya hitawa ko kuma koda ya iya ruwa ma wurin mugun wuri ne ka jefa ya cikin wurin in ya hito shi kenan in bai hito ba ya mutu to ka mai kisan ganganci ko kuma ka jefa mutum cikin wuta wadda za ta kone shi wuta ce mai yawa kamar ana gobara ka tura shi ciki ya tabbashin ka ne abokin wasan ka ne shi kenan amma in wutar shayi ce a sauransu wannan ba kisan kuskure saboda ba ta kashewa gane ko kuma ka shake mutum ko da igiya ko da wata roba ka shake shi yayye ka kisake shi har ya mutu shi ma kisan ganganci ne ko kuma ka tsare mutum ka hana shi abinci ko ka hana shi ruwa lokaci mai tsawo kai kwana biyu ka sa mutum cikin daki ka rufe ba ruwa ciki ba abinci ka kyale shi kai kwana da kwanaki in ya mutu shikenan amma dan mutum ya wuni tunda sai baka ba kai shi daga safe ne zuwa marice in ya mutu wannan kisan ba na ganganci bane saboda mutum yana iya gini bai ci komi ba bai sha komi ba kuma ya rayu ko amma in yayi kwanaki babu ci babu sha ya mutu to daga nan ka kashe shi ko kuma mutum ya shayar da mutum dafi ko guba ko poison in ka shayar ka ba mutum ya sha ko ka samu cikin shayi ko cikin lemu ko cikin hura ko cikin kunu ya sha aka tabbatar da kai ka barbada mai wannan poison din to ka kashe da ganganci din ko kuma ka kashe mutum ta hanyar sihiri ka sa buka ya wani abu ya wani kulumbotan shi da mutum zai mutuwa to waɗannan su ne hanyoyin da malamai suka faɗi cewa kowane ɗaya daga cikinsu in ya faru ta hanyar mutum to kisan ganganci ake ce mashi Allah ya kiyaye mu. To saboda duk wanda yake san ganganci to hukuncin shi ne arama. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. An wajabta muku isasi a cikin mi wadanda aka kashe al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unta bil unta. Azwa karshen aya wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin nafs. Saboda duk wanda ya kashe rai ana kashe shi. Wanda kuma ya zangi kai komo wurin alƙalan da za su zartar da wannan hukunci ba za a zartar da shi ba ya bada cin hanci wannan ya wannan ai bai kamata a kashe wannan saboda aka ce to an wasa kashewa to Allah ya tsine mu wannan mutumin albarka Allah ya kare mu wani ibn umara hadisi na gaba da yace an kawo shi daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da abinci Allah su kara tabbata gare shi kare shi idza amsaka ar-rajulur rajula idan mutun ya kama mutun idan mutun ya rike mutun mana in wani mutun bi ne akwai na uku sai guda ya rike guda wa qatalahu al-akhar na uku sai ya kashi wanda aka rike yuqtalu alladhi qatala wanda yayi kisan shi ma sai arama a kashe shi wa yuhbasu alladhi amsaka shi kuma wanda ya rike aka yi kisan shi kuma sai a sa shi kaso kuna gane wa idan mutum ya rike mutum aka kashe mutum shi da ya rukun shi ba za a kashe shi ba sai dai a maimi sai dai a tsare shi a sa ya kaso lokaci mai tsawo amma shi wanda ya kisa za a kashe shi kamar yadda ya kisa rawahu Daruqutni malai yace Daruqutni ruwaito wannan hadisi mausulan da isnadin shi sadadde wa mursalan kuma ya ruwaito shi da isnadi yankakke mursali kenan wa sahahu ibn al-qattan yace hadisi ne ingantacce wa rijaluhu thiqat kuma marwaitan hadisin amintattu ne illa sai dai annal bayhaqiya malan al-bayhaqi rajjaha al-mursala ya rinja yadda hadisin mursal yace mursali ne abin da hadisi yake nuna mu cewa idan mutum ya rike mutum aka kashe mutum to wanda ya kisa shi za a kashe wa wanda ya riko shi kuma ba za a kashe shi ba in gane ko malamai sun yi sabani wato wurin fahimta wannan hadisi manyan malamai amma abin nan sai su ma Imam Malik su Shafi'i da sauran sun yi sabani game da wato wannan hadisi muna ganewa ku cewa idan mutum ya rike mutum wannan ba sabani cewa idan wani ya rike wani shi dai wanda ya kisa ba ya sabani wurin kashe shi ba to amma wanda ya rikon shi da aka yi sabani hadisi ya nuna za a rike shi a san ya yi kaso yawwa wurin mazhabin Hanabila su cewa suka yi a tsari ya kaso har sai ya mutu ba za a yi kisasi ba kuma ba za a ba da diya ba za a tsari ya kaso har mutu a kasar rai da rai zai sai dai ya mutu cikin kaso amma ba za a yi kuma ba za a yahi mashi ba sai cikin waɗanda za a yahi mai bayan su shekaru a ce ya fito haka za a yi ta zama sai ya mutu wannan fahimtar kenan kaga inda suka yi sabani in aka tsare shi shi za a hita su Hanabila suka ce ba ya hita sai mutuwa in ka ga ya hito gawar shi ce aka hito da ita suka ce kuma wannan hukuncin ya danganci kai shi wanda ya rikon in ya san cewa wanda ya rike kashe shi za a yi yawwa idan ya sani cewa lalle dama mutumin da zai kashe mutumin da ya rike kashe shi za a yi to shikenan sai a san ya yi kaso sai ya mutu amma ya kasance bai sani ba kamar cikin wargi ne cikin wasa ce da Allah rike mana wani kaga bai san me yake ni bai rike mani shi dama ina neman shi rike mani shi yana rike shi kawai sai ya kashe shi to shi wanda ya rukun komi ma ba a mai ko kasan ma ba a sa shi sai dai hukuma in ta ga saboda ba mamaki ta san abin nan zuciyar mutane Allah kadai ya santa tana yiwa ya sani ya ce bai sani ba sai a dan ladabtar da shi amma ba za a sanya ya kaso sai ya mutu saboda bi cikin wasa ne daga wargi ne yana zolan shi ya ce rike mani shi yana rike ya caka mai wuka ya caka mai amma inda ma ya gaya mai ya ce Allah dirar da ka ga wani muna tare da kai rike mani shi wallahi kashe ya zai to duk da haka nan musulunci ya ce kai da ka rike ba za a kashe ka ba sai dai a sa kaso to kuma malikiya ce suka yi a'a da wanda ya kisan da wanda ya rike duk a kashe su gaba daya gobe ma wani ya rike wani Muna ganewa ko? Amma sai in ya san cewa kashi shi zai ba. In bai sani ba shi ma hukuma za mai mai tsanani. Kuma malikiya sun ce in wanda ya rike ya san cewa wanda ya rike kashi shi za a yi, to shikenan su bin da sai a kashe su suma. Amma in bai sani ba. Muna ganewa ko? In bai su kaga ya sha bamban da wancan, wancan kaso za a sashi. Na Hanabila su kuma malikiya suka ce dubbin za a kashe. In ya sani, in bai sani ba to lokacin ne tunda bai sani ba sai a mai hukuma mai tsanani. Asu malikiya dai kullum tsanantawa suke. Asu Hanabila sun ce ba yi da komai a kyale shi ba tunda bai sani ba a kyale shi komai ba a mashi. Ko kasar rana dai ba yi. Su kuma malikiya suka ce in bai sani ba ma ne za a sa ya kaso. A tsare shi a mai hukuma horo mai tsanani. Tsanayewa har sai ya mutu cikin kaso ma ba a yadda shi ba. Mana dai wannan hadisi yana nuna muku cewa idan aka samu irin wannan hukuncin to ga abin da za a yi. Dan wani ya rike wani to shikenan. Ya kashe wannan mutumin to kashe shi za a yi. Shi kuma wanda ya riko ba za a kashe shi ba sai dai a mai idan mai hukuma mai tsanani ya danganci irin hukuma. In kaso dai wani irin kaso ne za a kaddara masu shekaru an ga ya ladabta a hito shi. Koko za a bar shi gwagwaran saɓanin malamai. Idan manzo Allah ya ce wai bas san ya yi kaso kawai. Allah ya samu dace. Wa anna Abdurrahman ibn al-Baylamani an karɓi hadisi daga Abdurrahman ɗan al-Baylamani anna annabiya sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qatala musliman bi mu'ahadin ya kashe musulmi da ainihi mu'ahad kafirin amana. Zalla ya kashe musulmi saboda musulmin ya kashe kafiri na amana. Ka san kafirai kala uku ne. Akwai kafirran da muke tare da su ga gidanmu ga gidansu gari ɗaya muke unguwa ɗaya muke. Akwai kafirai waɗanda wata ƙasa suke suka nemi visa su shigo ƙasarmu. Kaga mun ba su duk wanda ka ba biza ka ce mai zo kasar ka lahiya da wanda ya sai ta maka cikin aminci ko saboda ya shigo kasar da sanin ka yi to akwai irin waɗannan kafirai sa'annan kuma akwai kafirai waɗanda yaƙi ne tsakaninmu da su kafirai da makala uku da waɗannan biyun da wanda muke tare da su da wanda yake waje ya ce da Allah ba ya dama ya shigo ƙasa kuma aka ba shi an san kafiri ne. To kashe su matsala ne. Kashe su saban Allah ne babba. Ka gare kafirai ne. Kashe su saban Allah ne babba. Shi yasa wani musulmin da ya kashe irin wannan kafirin da ya shigo ƙasar musulmi da amincin musulmi ba za a yi kashe shi. Musulmi ne ba a kashe musulmi saboda kafiri. Ba mun karanto ba. Wancan satin mu kai wannan karatu. Cewa in musulmi ya kashe kafiri ba a kashe shi. Amma shi kafirin ya kashe musulmi kashe shi za a yi. To me yasa nan wurin abin ya sha bamban saboda nan ba irin wancan kafirin ba ne. Nan wani kafiri ne wanda ka nuna mai kai mutumin kirki ne. Kuma kai ka ce mai ya zo ƙasar ka ba abin da zai sai ta baka. To ya aka yi kabari wani ya taɓa shi. Ka kana koya mai cewa ko musulmi ɗan shigo shigo ba zirhi ne. Mayaudara ne yancin amana. Kaga amma kafirai in suka ji an kashe nasu kuma wanda ya kashe shi an kashe me za su yi? Za su yi lalle wannan addinin addinin gaskiya ne. Mutum ba irin nasu ba a kashe shi kuma a rama. Ba tare da su mutu masu ma mutumin sun nemi haƙƙinsu ba. Kawai daga jin labari a kamo mutumin a kashe shi. Kaga addini ne na adalci. Haka addinin mu yake. وقال من زال صلى الله عليه وسلم يتي أنا أولى من زال يتي نين ما في داتي و من وفا بذمته قمد وان دي چكا الكوري دوان وان دي چكا الكوري من زال يتي نافي شداتي وان چكا سو دي نين شو قبان حدتا قبانا وشيسا هكولن ابن دي شو قبان زائي يا شابن من دوان دوان دي شو قبان چي زائي شو شو gaba kamata ya yi kowa kiyaye doka In ya bata ta kowa ma sai ya bata ta. In ya rike ta kuma dole kowa ya rike. Ah ta mun tsakuwa ne dan idan aya ta ji so. In kaga shugaba na riko da dokoki ba ya saba musu ko dan shi ya taba doka sai an saukan mai da aradin wannan gwamnatin. To kaga shikenan. Kowa sai ya kama jikin shi dan shi. Dan shi ya lafi a ce dan shugaban kasa yana kaso. Dan kowa ma sai ya shirya ko. Ba ka ce ai kai aminin shugaban kasa ne dan ka tunda ya lafi. Alkali ya ce ma ba ka san shugaban kasa dan shi yana can ba. Ni na mai hukunci yana kaso. Kuma shekara 10 na yanke mishi. Kuma ya kira ni ya godiya ya ce haka daidai ne. Shugabanni na da haka suke. Wani da ya zama gidan sani kunce yake gaya mani ya ce dan gidan kunce ya yi bak sau uku bai samu ba. Ya zo yana kuka ya ce mai yaro kai haƙuri ba ka da rabon lakon. Ya ce kaje ka nemi sana'a ka ba ka da rabon lakon. An mara ka ya tura shi dai ya bak din koya samu wurin aminin shi. Dan ma a gwada a gani sarki Hassan na biyu. Wancan dattijo wanda ya rasu. Shi ma haka nan. Ya je bai samu ba. Ya ce to ni dai abin da nake gani Allah bai rubuta ma rabu cikin dafa-dafa kawai ka rabu. Dan shugaban kasa. Ka kowa ba sai shirya ba. Ka kai mai ɗiyan gagati ba su samu ba a gyara musu samu. Aiyawa. Haka ake so. A gina mutane zan mutanen kirki. Kowa ya tsaye da ƙahohuwan shi ba kai tsaye da ƙahohuwan mutane ba dare da ba su ranka rasa yadda za ka yi. Haka ake so, haka Allah yake so mu yi. Hanya tana da daɗi in kana da cancanta amma hanya sai a maka ita ba matsala ba. Amma ba ka da ba amma baka iya ba ce ka iya ai ƙarya. Akhrajahu Abdurrazzaq hakaza mursalan ko? Wannan hadisi haka Abdurrazzaq ya fitar da shi mursal. Wasalahu Darqutni. Darqutni ya sadar da shi bi zikri bin Umar fihi da ambatan Abdullahi dan Umar a cikin shi wa isnadil mawsuli wahid isnadin hadisin da aka mawsuli ma'ana hadisin da aka rawaito da isnadi da shi kuma riwaya shi wahid mai launi ce kwarai to zo da ka dai malamai sun yi sabani wurin hukuncin wannan hadisi wurin hukuncin isnadin hadisi yawa daga cikin malamai sun ce hadisi ne mai rauni amma dai shi malamai bulughul maram ya kawo shi nan gurin ne dan ya nuna cewa akwai halaccin kashe musulmi da kafirin amana saboda mi shi wannan kafirin na amana yana cikin amanan musulmi ne musulmi suka amintar da shi yana cikin wato amanan shugaban musulmi inda biza ba a bada ta sai da sanin wa da sanin shugaban kasa saboda wanda yake can wakilin shugaban kasa ne to abin da za a yi da sunan shugaban kasa yake shi ko ba haka bane to abin da ya ba daidai ba shugaban kasa za a ganin laihin shi to da haka duk wanda ya cika sharadi za a ba visa yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana aula man awfa bi dhimmati ko man waffa bi dhimmati ni ne mafi dacewa ga wanda ya cika alkawarin shi to malamai suka ce wannan hadisi yana daukan manoni guda uku tunda asali dai ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafiri ko to ɗaya daga ciki hadisin yana nuna halaccin kashe musulmi da kafiri wannan shine mazhabin Abu Hanifa shi Abu Hanifa dama tuncan shi dama kawai cewa yi rai da rai kawai ɗaya ne to duk wanda ya kashe rai kashe shi zai duk musulmin da ya kashe kafiri shi ma sai an kashe shi shi dama aqida shi ce wannan kila ma ba sassarci nan wurin su kuma malikiya da shafi'iyya da hanabila su kuma suna ganin ba a kashe musulmi saboda kafiri gaba daya saboda mun karanto can baya saboda kafiri bai yi daidai da musulmi ba a wurin jinin shi amma kafiri idan ya kashe musulmi za a kashe shi muna ganewa ko fuska ta farko kenan saboda su malikiya da hanabila da shafi'iyya su sun dauka tunda dama ta an ce wala yuqtalu muslimun bi kafir shikenan kaida tana nan kenan wannan hadisi shi kuma da ma hadisi ne yana da rauni kenan kaga bai kai ingancin wancan wanda yake ba a kashe musulmi da kafiri ba ko huska ta farko kenan huska ta bi da hadisi suka ce abinda ake nihi da kisan da aka yi ma musulmi saboda ya kashe kafirin amana dan ladabtarwa ne ba kisasi bane muna ganewa ladabtarwa ce aka yi ba wai mana ladabtar da musulmi an koya masa cewa mutunan nan amana ne ma gare mu amince ne ma gare mu bai kamata mu canyi mai amana shi ba da saboda haka gobe ba wani haka za a mashi amma dan ladabtarwa a wata fahimta ta malamai ba wasu kuma suka ce a kisa a nan wurin abinda ya sa manzo Allah ya kashe wannan musulmin saboda ya yi makafiri kisan gilla ne shi kuma kisan gilla idan aka yi shi to babu rangwame babu ma ya fi yawa cikin shi duk wanda aka maki san gilla ba maganar ma ya fi yawa muna ganewa ba a yafi ba a kiran dangin mutum a ce ko ya hakuri ko ya yi a'a kawai kisan gilla hukunci ne wanda ya rataye da alƙalin ƙasa kawai da an gaya mai shikenan zai shako mutunan ko kun sani ko ba ku sani ba kawai ku dangin wanda aka kashe za a kashe wanda ya kashe muku dan uwa saboda mi saboda kisan gilla ne sai malamai suka ce to abinda ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe musulmin saboda wannan kafirin saboda an yi kisan gilla shi kuma kisan gilla an tashin shi ba maganan daidaiton jini daidaiton matsayi ko wani abu ba bambanci tsakanin musulmi da kafiri tsakanin kafiri da musulmi duk wanda ya kashe wani kawai kashe shi za a yi saboda kisan gilla ne me kisan gilla ha kisan me wulaganci ba kisan ganganci ba ne kisan gilla ba na ganganci ne amma kuma akwai na ganganci kadai akwai na gilla shi na gilla biyu hada ganganci gilla ai gillan ba hausa bace larabci ne qatlul ghilati ake ce ne qatlul ghila shine ba hausa ke ta kisan gilla ai gillan ba hausa bace bare ka je kai ta me ma'anan gilla da hausa ba gilla larabci ne kalmar larabci ce muka dauko muke amfani da shi qatlul ghilati shine kashe mutum ba tare da ya sani ba to kalallabo buga ma mutum wata katuwar sanda kalallabo kana zuwa wurin sai ka halba mai bindiga ba wanda ya san me yasa kashe shi bai san me yasa kashe shi ba sai yake ce ma qatlul ghila dole shi aka yi kenan babu wani sasanci yanzu ba afuwa kawai abu ɗaya ne kisasi yake muna ganewa ko to dai daga cikin waɗannan ma'anonin ne in ma dai wancan ma'ana ce in ma wannan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi da nawa ne yake kira da 20 ne ko wa an ibn umar an karba hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yarda kala yace a qutila gulamun gilatan kun ga gilan ga yanin yazo an kashe wani yaro gilatan kisan gilla zamanin wa a zamanin sayyidina Umar fa qala Umaru sai sayyidina Umaru yace law ishtaraka fihi da za su yi tarayya a cikin shi ahlu san'a'a mutanen garin san'a'a ina ne san'a'a babban birnin ƙasar Yaman tsohon gari ne tun zamanin annabawa yake kuma har yanzu yana nan babban gari ne kuma tsoho mai ya tattara malamai wanda ya sharhin bulughul maram dan can ne san'ani suna da yawa san'ani manyan malamai masana Allah subhanahu wataala da ma'aikin shi wanda cike da malamai har yanzu kuma ƙasa ce matalauciya tana daga cikin ƙasashen Laraba matalauta waɗanda ba su da ba talauci ba wai talauci irin namu ba talakawa dai ne in haɗa su da sauran Laraba ba su da kuma su ma suna cikin waɗanda suke shigowa ƙasan Saudiya neman kuɗi saboda kaga ba su da madan Saudiya ya bai ta ya koyi na neman kuɗi sai dai shigantaka dadi ya mai yawa sai ya ce wani wuri neman kudi ba dan babu ko dan Kuwait kaga ba ya ce ya wani wuri neman kudi ko dan Dubai abun mamaki dan Dubai ya zo maradi neman kudi ka san ba gaskiya bane ka san ba da gaskiya bane ko akwai dai abin da ya kawo shi ko dan Qatar ko dan Oman ko dan Bahrain wadannan duman yan kasashe ne masu tarin kudi kasa dan kasar su bai taya ko ina sai dai aje kasai a nema amma sana talakawa ne to wannan hadisi sai na Umar yace law ishtaraka alaihi alu san'a da mutanen san'a za su yi tarayya a cikin shi su kashe shi bana da su suka yi taro la qataltuhum bihi da sai na kashe su saboda sun kashe shi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi muna ganewa ko abinda hadisi yake nuna mana halaccin kashe mutane da yawa saboda sun kashe din daya idan mutane da yawa suka yi taro suka kashe mutum guda to duk kashe su za a yi ya sha bamban da wancan idan amsaka ar-rajulu ar-rajula kuma da kai da aka zange bugun shi ya mutu kaga ku ku kashe shi kenan ko kuma tara ka shake ka da shi kuna ganewa yawa tunda tara aka yi aikin da ya mutu saboda shi tare da kai aka yi wannan aiki to kai ma ka kashe shi to ko mutum nawa ne sai a kashe shi saboda shi tun daga sayyidina Umar yace da mutanen wasu malamai suka ce a Yaman din abin nan a sana'ata ka kashe shi yasa sayyidina Umar ya faɗi wannan magana yace ko mutanen sana'a suka taru suka kashe sai na kashe su wasu kuma suka ce a misali Laraba suna da wannan misalin da in mutum bi ko ku suka kashe mutum sai a ce ko mutanen sana'a suka taru suka kashe sai na kashe su kamar misali ne hadisi ne yana nuna mana cewa halaccin wato kashe jama'a da mutum daya mun gane ko amma malamai suka ce idan aikin mutanen gaba daya ya zo daili daya ne wurin kashe mutunan to sai a kashe su saboda mi saboda kashe shi saboda haka da yake na akwai halaccin kashe mutane da yawa da mutum daya idan mutane da yawa suka taru suka kashe mutum daya dukkan su ba kallo suke ba ba wani ke kallo ba tare suka yi aikin gaba daya walalle kashe su za a yi kamar yanda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ko sauran lokaci ko sauran hadisi dai ko wani mai ida shi mu tsaya Umarin ya ce wa ana bi shurai an karbo daga abi shurai al-khuzai wanda yake ce ma al-khuzai dan khuza'a ne qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anzan Allah tira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace a fa man qutila lahu qatilun duk wanda aka kashe mashi mutum bada maqalati hadhihi bayan wannan magana tau da nayi yanzu fa'aluhu baina khiratayn to iyalin shi suna da zabi guda biyu suna tsakanin zabi biyu imma an ya'khudul aqla ko dai su karbi diya kenan a rabu da wanda ya kashe musu dan uwa au yaqtulu ko kuma su kashe wanda ya kashe musu mutum akharajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka fitar da wannan hadisi wa asluhu aslin wannan hadisi fi sahihaini yana cikin sahih Bukhari da Muslim min hadisi Abi Hurairah ta daga hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yarda to saboda haka kenan hadisi yana nuna mana cewa da aka kashe mutum inda yake san ganganci ne to dayan biya ke kamar yadda Allah ya faɗa al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un. Allah ya ce duk wanda aka kashe ma mutum da gangan arama mashi aka kashe mutum masa. Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un, wanda aka yafe mashi wani abu daga dan uwan shi. Ittiba'un bil ma'ruf
bil ma'ruf
wa da'un ilayhi ihsan, in aka sasanta aka fidiya zai kuma aka yafe ma gaba da shi. Wallahu ta'ala alim. Abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada,
amin.
Dole Allah ka yi mana, Allah ka sa mu gyara, Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi. Na'am. Tambaya nake. Kuda ce ko ba ma? Ha? Akwai wurin ka
kai bina.
Bismillah.
To masha Allah. Amma yake tambaya malam da cewa mutum ne yake da rashin lafiya ta zubai tsaki. To sai ke sa kushi na irin ta yara. Yanzu sallolin da za shi, ko in ya ƙara sallolin, in ya zo gida misali tun da cikin gari ne ya fi da haka ya sa wannan kushi, in ya zo sai ya hidda wannan kushi, ya sake tsarki kuma ya sake Allah ya salla.
Mutum da yake da ciwon fitsari, to sai yake amfani da kushi irin na yara. Saboda fitsarin na zuba. To wai yanzu in ya zo gida, ya dawo da zai kwanta wa misali go, sai ya hidda kushi din ya tsarki sannan
ko ya riga ya salloli da su, sai ga kuma yanzu ya zo gida wannan tsarin da ya zuba gare shi wanda cikin shi ya salle idda za ya sake sabo abin ga dahara kan ne Allah ya salla dan ya ramka su.
Ana zama yawan wani wancan ciwon mizari, Allah ya raba mu da shi. Idan mutum na da shi in ya so sai ya sa kushi, kushi ai ta yare ce. Kuma da yake sirri ne ba wanda ya san kana so ba. In ka so sai ka saki. Kuma sai ya so kuma sai ya tsaya haka nan. Yi tsarin na zuwa kai sallah ka babu wani. Tunda ba ya tsayawa. Sai dai ka guji kusantar mutane saboda zari.
Haka ne.
Kana sallah yi tsari na da sababu wani abu. Haka za ka yi sallar ka. Abinda da ake so lokacin da za ka yi ka wanke ka yi alwala. Cikin sallah yana da sa ba ku wani abu, sallar ka ta yi kuma in ka dawo gida saboda ko ka yi tsarkin ka wanke ko gidan ka dawo dai ci gaba za yi
gaskiya.
Kuma amfanin ka sake wata sallah
gaskiya ne.
Sallar ka ta yi san cil bole bayan mun karanta mai cikin
kare ma
ko da kina ashe nan nan bulugul maramun ne
ya kare ba ko nan na biyu yake cewa mace ce rabu da ita, to ya ji ranar ai karatu da cewa dan da aka haihuwa zai tsaya ga macen har lokacin da addini ya ce amshe shi. To sai ga da cewa tabi'an macen ba ta da kyau, to wai yanzu in ya amshe ke dan yayi lahi ko bai ba, tunda dan ya ga tabi'a ta ba ta wuri.
Ya ce rabuwa ya da matar shi, to kuma akwai haihuwa tsakanin su, yaro ne karami kuma riga an ce uwa ce ta dacewa da renan yaro har sai yaro ya girma. To sai ga uwa ba ta da ɗabi'u masu kyau. To in ya an shirye da biwa inda gaskiya ne, inda gaskiya ne ba ta da halaye masu kyau, tana yi wa halayen da mara kyau yawa an sa kuɗi take yi kuma ba ya ishe shi. In dai ba ta da halaye na kwarai din gaskiya ne ba ta da tarbiya, kuma yaro dan kararren ya bai kamata a ishe ko dai ba ta da tarbiya ai yana dan kararren ba lalacewa zai yi. In ya kai wani lokaci ne da yake fahimta abubuwa nan sai a kwace. Amma dan kararrami yana shan nono yana raraye da sauransu ka zo na yi bin me san. To in dai da gaske ne kuma in ya kai inda za a yi hankali da cewa lalle yaron shi yana yi lalacewa, to yana ya dauke abin shi. Ƙwarai kuma. Wannan babu lafiya ciki. Amma ya ji tsoron Allah ya san lalle haka din ne.
Na'am. Ya ce to kin da yake ma macen yanzu da suka rabu har yana so taɓa ɗan, ko ya ce ni za ku ba shi na shawara don saboda ya fara ƙin ɗan uwa don saboda ƙin
ɗan. Wannan rashin adalci ne. Wai ƙin da yake ma ɗan sakamakon oshi, to da yana ƙin uwa abin har ya fara taɓa ɗan, wai wace nasiha za a mishi, ko da ta gudunmuwa za a ba shi. Tsoron Allah kawai, ɗanka ne fa. In shinka ne bai kamata kiyaye uwar shi bai taba ya taba shi ba
gaskiya
kamata ba daidai bane danka ne in ka mai haka nan ka cuci shi amma ita da ma tsakanka da ita ya kaji babu wata alaka kana ita sai ta musulunci mata ta zamantakewa tsakaninka da ita ya kaji amma danka danka ne ba yauwa saboda ka karike danka ka dawo ka zangi san danka san kuma cewa Allah ya wajauta ma san shi in ka ki shi to kai sabon Allah
na saka
na'am
Allah ka saka Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh mallam wannan tambaya ce mallam akwai wata ibada da ake yi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Wai akwai wata ibada da ake yi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu. Ibada gaba daya ana yin ta ne dan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ce mai fa'budillah. Tabauta ma Allah mukhlishan lahuddin. Saboda haka ba a yin ibada dan annabi. Annabi yana da girma, yana da matsayi, yana da darajar da wani ba ya da ita. Amma ibada ba a mai ibada. Allah yake mai ibada, na'am.
Sai tambaya ta biyu mallam wannan yace ya shigo masallaci yana yin nafila kuma sai ga limami ya shigo. To zai ci gaba da yin nafila ko ku rakata zafin lokacin sallah.
Ya fara nafila?
Eh.
Ban gane ba.
Amma ya shigo masallaci yana yin nafila kan ga. To sai limami ya shigo. To sai da ta zaya ko ku ci gaba zai.
Yace ya shigo masallaci yana nafila sai limami ya shigo. Shigo limami sai ka ci gaba da ba shigowa ba. Inda cewa kai aka tada sallah. Wannan kaga kana sallah limami ya shigo masallaci ai ba shi ba wa da sallah. Ka ci gaba da sallar ka mai kai kama kallon limami. Kamata ka kai sallar ka kana sallah kalli gabas kawai. Ba ruwanka da kallon mantar kai sallar ka in ka ji an tada sallah kawai ka tsaya. In yanzu ka fara kuma an tada sallah to sai ka yanki. In kuma ka yi raka'a daya ka je ta biyu kana shirye ruku haka tada sallah sai ka yi da sallar. Amma dan limami ya shigo masallaci kana nafila. Me kamata ba tana yiwa kai ka baka ka fasa yin sallar shi kuma limami ka ji hado ki ma waya alo idan Allah ya koyi sallah za mu tada wa yanzu. Da ka tsaya da kai sallar ka. Dan shigowar liman masallaci ba sallah ba ne amma in aka tada manzo Allah yake idza uqimatis salatu fala salata illa maktuba in aka tsaya da sallah aka yi iqama shikenan an tada sallah an ce Allahu akbar to babu wata sallah sai ta farilla kuma shigowar liman sallah ce kana ya shi malimai ya ce bari ya nafila sai kayan ta ka ya za a yi
sai tambaya ta wannan ana yi suka ce mutane suke hada kudi domin su ci abin da suka aza ga wasa kamar haka salula ko moto kuma hakan ya halitta
ta ce cewa da rai mutane ne suke hada kudi a sai wani abu ya aza salula ko
ko moto
ko moto sai ayi
wanda ta washi
wanda to me yake a cikin
ko kudi suke dan hadawa
ta ce cewa amma an ku tara ne a ce dan aka tara aka sai sabon moto a ba wannan ba matsala abokai ne idan muka tara kudi muka sai moto wanda ba ya da sai a bashi kuma a sake tara haka kowa ya mallaki moto wannan ba bale amma ai wata wasa a ce duk wanda ya ci shike da moton kaga modi ce Allah raba mu da modi modi tana nan yanzu ta yawa lido ya yawa rin mutane ko kuwa kuna lido na waya saboda Allah jama'a Allah ya shirya mu
an sama
na'am
na sai tambaya wannan yake da Allah malam ina bara addu'a gare ku ga kuma al'umma saboda iyali na suna yawan fitina cikin gida
Allah ya shirya su ina bara addu'a ga iyalan shi suna yawan fada tsakanin su Allah ya shirya su Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya kore musu shedanu
amin su
sai masu ban addu'a.
Malam.
Ne guda ya sa iyalin shi koko kowane sai ya gane shi daga can.
Eh to in son samu ne kowa ya mai nashi. Addu'o'in kwana yake tambaya wai in yayi shi iyalin shi ayan da yayi ya isa shi shahi sa da shi koko. Kamata ya tuhuma mu kowa nashi. Kowa da nashi. To in ka kare naka in kuma su zaka wara ma da karshe kai naka shi. Haka ya kamata amma ba laifi da naka din duka shafa musu yayi. Amma dai sun samu ne kowa ai mai lafiya. Din. Shikenan. Allah ka biya bukatu. Ka kawo mana sauƙin rayuwa. Ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka kawo mana kasuwanci mai albarka. Allah ka kawo mana aiki mai albarka. Allah ka kawo mana rayuwa mai albarka. Wanda bai da aure Allah ka hore mai abin aure. Wanda yake da yana son kari Allah ka taimake shi. Ka taimake shi da yin karin da kuma adalci. Wanda baya da aiki Allah ka bashi. Wanda baya da sana'a ka bashi. Wanda baya da lafiya Allah ka bashi lafiya. Wanda bai samu yawa ba Allah ka bashi yawa mai albarka. Waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara da rahama. Allah ka sa su huta. Allah ka rama da su gida aljanna. Allah ka kare mana jami'an tsaron mu gaba da ya Allah. Allah ka kare su daga sharrin masu sharri ya Allah. Ka kare su daga hararar ƴan ta'adda ya Allah. Da ƴan bindiga da barayi ya Allah. Ka tsare mana rayuwar su ya Allah. Waɗanda suke fajen daga da su da ƴan ta'adda Allah ka daga su akan ƴan ta'adda ya Allah. Allah ka ba su nasara akan su ya Allah. Allah ka sa su kawo ƙarshen ta'addanci ya Allah. Da sace-sacen da ake na mutane da dabbobi da dukiyoyin mutane. Allah ka ba ƙasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka kawo mana karshen wahalhalu gaba daya. Allah ka shirya matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah. Allah ka shiryar da su ya Allah. Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasan mu ci gaba. Allah ka ba su aiki da zai kawo mu addinin mu da kasan mu ci gaba. Allah ka jiro kwan mu ya Allah. Allah ka tausaya mana ya Allah. Ƴan kaso mu kanana da manya matsalolin da suke fama da su ya Allah ka jaye musu ya Allah. Allah ka kawo musu karshen su ya Allah. Matsalolin da talakawa suke fama da su na rashin abinci ya Allah, na yunwa da take damun su ya Allah, ka kawo musu karshen wannan ya Allah. Allah ka wadata su ya Allah. Allah ka raba su da yunwa. Allah ka raba su da talauci. Allah ka raba su da rishi ya Allah. Allah ka wadata mu gaba da ya Allah. Ka sa mu rayuwar mu albarka. Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa ya Allah. Duk abin da muke bukata na rayuwa Allah kawo mana sauƙin shi ya Allah. Allah ka rangwanta mana shi ya Allah. Allah ka sa mu fi ƙarfin shi ya Allah. Allah ka hore mu abin sayin shi ya Allah. Allah ka tausaya mana ya Allah. Allah ka tausaya mana ya Allah. Allah ka tausaya mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.